daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, amma anan Washington DC karfe 10 na safe. Yau Lahadi 31 ga watan Disamba, rana ta ƙarshe a shekarar 2017, ga kanin labaran duniya.
Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun ce sun ƙara inganta matakan tsaro a dandalin Times Square. Jami'an tsaron Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun harba hayakin nan mai sakonla a cocin Katolika da ke birnin Kinshasa. An kashe mutane biyu daga cikin masu zanga-zanga a ƙasar Iran.
Jam'iyyun kawance na adawa kenan suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a birnin Yamai ɗazun nan a Jamhuriyar Nijar. Za ku ji dalilin wannan zanga-zanga. To, yayin da ake tada jijiyar wuya a fagen siyasar ta Nijar a can kudu maso gabashin Najeriya, bikin Okigwe aka gudanar a karon farko. Sannan muna tafi da ci gaban tattaunawar da muka yi da tsohon alkali Alhaji Al'umar Misauduma da muka faro a shirin manajiya. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Mausare, assalamu alaikum. Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun ce suna ƙara inganta matakan tsaro a dandalin Times Square a yau jajibirin shekara mai shigowa. Domin kaucewa ayyukan ta'addanci da aka samu a birnin a cikin 'yan kwanakin nan, shugabannin suka ce ana sa ran mutane da yawansu ya kai miliyan guda ne daga sassan duniya daban-daban za a zo wannan dandalin domin kallon bikin shigowar sabuwar shekarar 2018. Yanzu haka dai, 'yan sandan birnin sun makala kamarorin ɗaukan hoto ciki da wajen harabar wannan dandali har sama 1000 guda. Kana 'yan sanda da sauran jami'an tsaro za su yi ta sentiri a wannan wuri. Wannan ne karo na farko da za a amfani da karnukan nan masu sunsuna tare da gane yunkurin aikata ayyukan asha. Don haka, duk wanda zai shiga cikin wannan dandalin sai ya fuskanci tantancewa har sau biyu kafin a bari ya wuce ciki, ko har da wanda kare zai sunsune shi tukunna. Sai kuma ma kama kan bulo da aka gindaya a wasu manyan wato muhimman wurare domin kare ayyukan ta'addanci. Jami'an tsaro a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun harba hayakin nan mai sakonla a cocin Katolika da ke birnin Kinshasa, babban birnin kasar. Sun koyi haka ne da niyyar ganin an hana 'yan gudanar da zanga-zanga da aka shirya. Masu zanga-zangan sun yi dafifi a yau a harabar cocin domin yunkurin gudanar da zanga-zangan nuna ƙin jinin shugaba Joseph Kabila. Kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta shiga ruɗin siyasa ne tun lokacin da shugaba Kabila ya ƙi sauka kan karagar mulki. Shugaban, wanda a bisa tsarin dokar ƙasar ya kammala wa'adin mulkinsa tun a cikin watan Disamba na shekarar 2016, a lokacin ne ya kamata a ce an gudanar da wani sabon zaben shugaban ƙasa a cikin shekara ta 2017, wanda hakan kuma ya kasa faruwa. Wannan ƙimimin da shugaban ya yi tare da jingine batun zaɓe ya ƙara harzuƙayen ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani jami'in ƙasar Iran ya ce ba laifin kowa bane illa na wasu wakilan ƙasan waje da ya sa aka harbe mutane biyu daga cikin masu zanga-zanga lokacin da aka gudanar da zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnati a jiya Asabar. Muƙaddashin gwamnan gundumar da aka gudanar da wannan zanga-zanga, Habibullah Kojestopo, ya ce jami'an tsaro da na 'yan sanda ba su yi harbi ba a lokacin wannan zanga-zanga. Ya ce sai dai sun samu hujja mai gamsarwa cewa muƙin gwamnati, wato 'yan ƙungiyar Takfiri da kuma wasu wakilan ƙasar waje suna cikin wannan zanga-zangar. Muƙaddashin gwamnan yana magana ne sa'ilin da ake hira da shi a gidan talabijin a ƙasar. an yi wannan harbin ne a kudancin Doruk lokacin da zanga-zangan ya shiga kwana na uku. Wakilin sashen Hausa, wakilin sashen Fasha na wannan gidan rediyon ya ce waɗanda aka harbe su ne Hamze Lasini da Hussein Resno, kuma har yayi magana da ƴan uwansu. A hoton video da ake turawa a kafofin sadarwa na zamani an ga garwakin waɗannan mutane da aka kashe lokacin wannan zanga-zanga. Hawa kuma wasu hotunan zanga-zangan da ake nunawa ana nuna dubban jama'a suna zanga-zanga a birane daban-daban da ke faɗi ƙasar, ciki ko har da kaiwa wasu gine-ginen gwamnati hari tare da fito-na-fito da 'yan sanda. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa a wani lokaci da ake gudanar da wannan zanga-zangar, yanar gizo ya bar aiki na ɗan wani lokaci. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta Iran ta bayyana cewa samun amfani da yanar gizon musamman aika saƙonni na da wahala, amma kuma daga bisani ya ci gaba da aiki. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya auna wani wurin da ake jana'izar tsohon shugaban yankin gabashin Afghanistan da ke gunduman Nangarhar, wanda wuri ne aka jima ana samun yawan fito na fito da jami'an tsaron ƙasar da kuma ƙungiyar IS. Mai magana da yawan hukumar wannan gunduman a Taula Kogaini ya faɗa wannan gidan rediyon cewa akalla mutane 15 ne suka mutu, kana wasu 13 suka samu rauni iri daban-daban. Yawancin waɗanda wannan abin ya rutsa da su ko fararen hula ne, sai dai rahotannin farko sun bayyana cewa mutane 6 ne suka mutu, kana 11 suka samu rauni iri daban-daban. Sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Wannan harin yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka kaiwa cibiyar al'adun 'yan Shi'a hari a Kabul, wanda ya yi dalilin mutuwar mutane 41, kana sama da 80 suka samu rauni. Yau Lahadi, ƙasar Koriya ta Kudu ta ce ta kame wani jirgin Koriya ta Arewa da take tuhumar yana ɗauke da ɗanyen mai da zai kai Koriya ta Arewa. Ta ce ta yi hakan ne kuwa domin hakan ya saba wa takunkumin da aka sa wa Koriya ta Arewa. Kamfan dillancin labarai na AFP ya ce an tsare wannan jirgin ne sati biyu da suka gabata. Wannan dai shi ne jirgi na biyu da gwamnatin ƙasar ta Koriya ta Arewa ta kame kuma take bincikensa. Ta Koriya ta Kudu take bincikensa a ranar Juma'a ta gabata ne. Ta bayyana cewa ta kame wani jirgin Hong Kong domin ta yi imanin cewa ana ƙoƙarin juye wa ƙasar Koriya ta Arewa mai ne a tsakiyar teku da wannan jirgi da take tuhuma. Tun a cikin watan Nuwamba ne dai, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya sa wa Koriya ta Arewa takunkumin hana ta samun ɗanyen mai. Wannan dai shi ne mataki na baya-bayan nan da wata hukumar ta ƙasa da ƙasa ta yi ƙoƙarin taka wa Koriya ta Arewa birki na ci gaba da ayyukanta na shirin makamin nukiliya. Wata kotu a ƙasar Masar ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru uku ga tsohon shugaban ƙasar ta Masar, wato Mohamed Morsi, shi da waɗansu mutane 19. Wannan hukuncin ko ya biyo bayan kalaman da suka yi ne marasa daɗi ga harkokin shari'an ƙasar. Hawa kuma waɗanda aka yanke wannan hukunci baya ga ɗaurin har wa yau an ci su tara na adadin kuɗi daban-daban. Sai dai lawyer Morsi ya ce zai ɗauka ƙara. Ko kafin wannan hukuncin, tsohon shugaban ya fuskanci wasu tuhume-tuhume tun daga lokacin da aka kifar da gwamnatinsa, wanda ya sa har aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 45 a gidan yari. An dai tsare shi Morsi ne tun lokacin da sojoji suka kifar da gwamnatinsa a cikin watan Yuni na shekarar 2013. Awa kuma tsare shi bayan yaƙi ya gudanar da kuri'an jin ra'ayin jama'a game da mulkinsa, bayan an gudanar da wata zanga-zangar nuna ƙin jin gwamnati ta nasa. Hawa kuma dubban 'yan jam'iyyar ce aka tsare bayan da aka kifar da gwamnatin nasa.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar, jam'iyyun kawancen adawa na FDDR ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a yau Lahadi a birnin Yamai, domin jin hankalin hukumomi akan abin da suka kira mulkin kama-karya da ya jefa 'yan ƙasa cikin ƙuncin rayuwa. To, sai dai kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Sule Mumuni Barma, jam'iyya mai mulki ta PNDS ta ce duk matsalolin da 'yan adawan suka zayyana ba su da tushe ballantana makama.
Dubban magoya bayan jam'iyyun kawancen FRDDR ne suka amsa kiran shugabannin adawar Niger domin jerawa a ɗazu da hantsi daga Place du Mont zuwa dandalin fahimtar juna Place de la Concertation da ke gab da Majalisar Dokokin Ƙasa. kosawa da kamun luddayin gwamnatin PNDS tarayya ya sa ƴan adawar fitowa kan titina a matsayin matakin jan hankalin shugaba Isuhu ya gyara tafiyarsa, inji kakakin RDR canji ta kawancen FRDDR Alhaji Dudu Rahama.
Ka san wannan shekarar ba a barkata komai ba, sai zalunci, sai rashin karatu, sai rashin adalci, sai rashin magani a likita, sai rashin tsaftataccen ruwan sha, sai ga yunwa, ga talauci, ga fatara, ga rashin kwanciyar hankali tsantsa a cikin kasar nan. Dan saboda lura cewa mulki waɗanda suka wuce kana iya zuwa cikin Nijar ka je ka dawo inda ranka yake so, a yau ba zai yi wa kasar nan ba.
To amma kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asumani Muhammadu, mashawarci a fadar shugaban kasar Nijar, ya yi watsi da dukkan waɗannan zarge-zarge.
An yi yayin da kasar ga sai an sa sojojin motocin sojoji gaba da baya, kacin ka tai Agadas ko kacin ka tai da Magaram, yau sai ka tashi ka ɗauki motarka daga nan har Bilma ba mai tare ka. Akwai abin da wuce wannan? Sannan in ka ɗauka zancen kiyon lahiya, ubtala da reference da shugaban ƙasa yayi yau, ƴan ƙasa sun ƙara tahiya Morocco ko Algeria ko kuma Tunisia wurin neman magani, wayi shi a cikinsu? Amma na gaya maka, mutane ne wanda kuɗayen iko ya matsa musu, sun yi iko da yanzu ikon ya kubce. Allah ke amsha iko in ya ga dama, kuma shi ke ba da shi inda yake so, su yi haƙuri. Kuɗayen iko ya da matsa musu, su haukace.
Masu hamayya da gwamnatin ta Nijar na cewa zuba ido akan yadda al'amuran mulki ke gudana a yau, tamkar jefa demokradiyya cikin halin taɓarɓarewa ne.
Su suka kalkashe shagunan jama'a, su suka ki aje a yi zaɓe saboda sun san ba su da kowa na ƙananan hukumomi, su suka ki zaɓe a maraɗi saboda sun san ba za su ci zaɓe a maraɗi ba, ba su da kowa talaka, bai talaka, ba talakan da ke ba su a yanzu. Diban mutanen da aka kama kansu aka liƙe, babu wani gwamnatin da ya yi mulki tun daga Bature har yau aka kama mutane aka liƙe, yawan mutanen da aka liƙe.
Kome masu mulkin ke cewa akan wannan batu?
Inda talaka ne ke zaɓe su kawo shugaban ƙasa, talaka sun kai su Muhammadu. Sannan duk ƙasashen duniya waɗanda duniya ta waɗanda kowa ya sani sun ba Isu Muhammadu goyon baya. Kan shugaban ƙasa faransa da ya zo ya ce Isu Muhammadu mutum na wanda ya kamata ƙasashen Afirka su koyi da shi wajen demokradiyya. To Isu Muhammadu ya kawo kwanci hankali cikin ƙasa, ɗan ƙasa duk ya samu haƙƙin shi. Amma abin da ya hana sata, mun san su sun san mu, mun yi adawa da su dukansu, mun san su wane ne, mun san wane ne ya iya wane ne bai iya ba.
Tsarin kasafin kudaden 2018 na daga cikin abubuwan da ke ci gaba da shan suka a wannan ƙasa, saboda wasu matakan da wasu 'yan Nijar ke ganin rashin dacewarsu. Mafarin fitowar wannan malama mai sunan Maryama.
An ce yau eh ubanka ya mutu, za su ɗebi gado a cikin gadon ubanka. Yau mu mace an ɗebi gado a cikin gadon ubanka, abinda ubanmu da ya bar mana ƙazamu. Kasan dai ba gaskiya wurin.
Kwa makon jiya kungiyoyin hararan hula sun yi zanga-zangar lumana a biranen Zandar da Tilaberi domin nuna rashin yarda da wasu sabbin harajin da gwamnatin ke shirin fara karɓa daga wannan shekara mai shirin kamawa, saboda a cewar su mataki ne da zai jefa 'yan ƙasa cikin kuncin rayuwa, abinda hukumomi ke yi wa kallon shaci faɗi mai nasaba da dalilin siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To malala gaida Suleiman Mune Barmato. A Najeriya, wani batu da ke kawo cikas a fannin shari'a ƙasar shine yadda ba kasafai ake bin doka sau da ƙafa ba, kamar yadda masu lura da al'amura kan bayyana lamarin, kuma da suka ce yana kawo cikas wajen gudanar da harkokin ƙasar. A cigaban tattaunawar da abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya yi da Alhaji Al'umar Misau, tsohon babban alkali a Najeriya, yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen Hausa na muryar Amurka, ya tambaye shi hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an cusa ƙidar bin doka sau da ƙafa domin cigaban ƙasar ta Najeriya.
To ni kiran da nake kullum shi ne mutane na ɗaya su dubi ƙasan. Ƙasan ne muhimmiya, ba wai individual ko kabila ba, ko kuma wani ɓangaren addini ko wani abu ba. In za a dubi ƙasan ma'aika, me zai taimaka ya gyara al'amura su tafi daidai tsaf a Najeriya? Ganin ga ƙasashen da muka tahi da su, kai ma ka su India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, duk ƙasashen na yau sun zama wani abu. mu kuma mu a Najeriya ga mu nan ga inda muke a shekarun baya da haka har muke har yanzu. To don haka yanzu a zauna dokokin da aka ce ina dokokin mu da aka yi na da ana bin su ne. To ni a gani na shine wato matsalan abin shine ba a so abi yadda abubuwa suka kamata sai a sa son zuciya a ciki.
To kenan kana ganin kamar ashe wannan sabon tsari ko kuma dokan da ake so a makwaskwari ma na musamman a ce ƙananan hukumomi su samu ƴancin cin gashin kai.
To malam ƙananan hukumomi ka ai dama doka ta ce a ba su ƴancin kansu ko ba haka aka faɗa? To me yasa ba a ba su? Sai an sake wata doka, za a yi wata doka mai zane daban a yi mata a sa mata jambaki da fanke da menene.
Amma a ganin ka me yasa waɗanda suke taka ma wannan abin burki suke taka mashi me yasa
su? To kowa zai yi mamaki, a cikinsu akwai masu ilimi manya-manyan mutane da suke abin nan, amma kaga don ana so a samu ta biyan bukata. Sai to in za a yi doka, a yi doka mana akan abubuwan da suka kamata, akan abubuwan da misali ai yanzu ba a ilimi ya lalace, a yi doka mana ya za a inganta ilimin namu da muke yi yanzu. Muna da polytechnics wajen nawa, university wajen nawa, manyan makarantu wajen nawa, kuɗi nawa ake kashewa akan su, amma har yanzu research da ake yi duka me aka yi? Ba abin da ya fita. Mu na zo ƙasar nan, na zaga kuma su ƙasashen duniya, duk wanda ya ga Najeriya ya ga yadda wasu suke sai ya tambayi kansa, muna da mutane hasuƙe masu ilimi wanda ya kamata ga kunan kuma kuna nan kuna aiki a nan, ai don hasuƙancinku ne aka aje ku ko ba haka? Amma kuma har yanzu inda muke daɗin can a haka muke har yanzu. To kaga don haka ni na ga sake doka ko wani abu abu abi abin da aka tsana da yanzu ai constitution aka ce.
Yau to kamar yadda ka ce da farko ana doka ne don mutane ba mutane don doka ba. To kenan a ganin ka me wacce rawa ya kamata a ce su al'umma su sun taka a ire-iren wannan yanayi tunda su shugabannin da ya kamata a ce sun yi ba su yi ba? Kana akwai rawar da mutanen al'umma ya kamata su yi ko kuma rawar da ya kamata su taka domin ganin an samu irin canji?
Yawa alhamdulillah akwai rawa. Yanzu kan ai sun fara takawa, yanzu wake shugabancin ƙasar nan yana da kuɗi ne? Ba ya da shi. Ni na yi takara 1969 har ku VOA ba ku fidda sakamakon abin ba, ba sakamako haka abin ya wuce shi kenan magana ta gane tuwo da mai na abin bai fito ba. Amma yanzu ana yi a yi haka, ga Buhari ya zo nan mutane sun ce su san canji. Ni ina da yakinin cewa ‘yan Najeriya sun so mafarfaɗowa, a yanzu in ka zo ka ce musu su zama bita nan wallahi za su canja. Kowa ne na yanzu ya fito nan ya ce wani abu? Ai ba Buhari ba, ba Najeriya ba, hatta ƙasanku nan, hatta inda aka ce an waye, in an duba abubuwa da suke tafiya ai za a gani cewa ko ka yi performing ko kuma ai waje da kai.
Alhaji Ali Umar Misau, tsohon babban alkali a Najeriya, a tattaunawar da suka yi da Ladin Ibrahim a Yawa. To a ci gaba da shagulgulan yin maraba da sabo shekara, a ƙarshen makon nan ne a karon farko aka gudanar da wani biki a Okigwe, birni na uku mafi girma a jihar Imo, bikin kuma da aka wa lakabi da Okigwe Carnival. Bikin da ya tattaro shahararrun mawaƙan zamani da ma masu tasowa daga sassan Najeriya. Ga rahoton da wakilinmu Alphonsus Okrigwe ya aiko mana.
Shahararren mawaki Timaya kenan a bikin Okigwe Carnival karo na farko wadda aka gudanar a babban filin wasan garin Okigwe daga daren jiya zuwa safiyar yau. Kwamishinan watsa labarai na jihar Imo, Farfesa Nnamdi Obiariri, ya ce an shirya bikin ne domin haɗa kan al'ummar da kuma nuna irin baiwar da gundumar Okigwe ke da ita ta fuskar wake-wake da raye-raye. Farfesa Obiariri ya jinjinawa kakakin majalisar dokokin jihar, Mr. Acho Ihim, wanda ya ɗauki ɗawainiyar bikin, na ganin cewa an samarwa matasan Okigwe da kewaye abin yi.
I'm very pleased that this is happening. I mean, this is where it's been. I imagine that by this time next year we are going to have a more ambient environment.
Yace ina farin ciki da yadda jama'a suka halarci bikin. Ina kuma kyautata zato cewa war haka ba'i za mu samu natsuwar tsara bikin fiye da haka. Shi kuma Slow Dog, wani shahararren mawaki, ya shawarci mawaka masu tasowa cewa,
well, just be yourself. Don't try to be like me or Fido or Zoro or Mr. Ro or Lamide. Be yourself.
Ya ce su yi kokarin ganin cewa sun zama kansu ba tare da sun nemi su zama Slow Dog ko Fino ko Zoro ko Mr. Ro ko Olamide. Ku zama kanku, ku yi abinku don ku karu da ilimi. Laruruwan jama'a ne suka halarci bikin domin keke shi kwarkwatar idanunsu. Mawaka daban-daban ne kuma dai suka halarci bikin, har da mawaka masu tasowa kamar su Danny Swag dan asalin jihar Nasarawa da su Treaty da kuma Mr. F inda suka baje iyawarsu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Fagai da Alfonso, yanzu agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 21, wato 4 ne ma kenan da minti 21 a can birnin na Okigwe da Yaounde da Njamena da kuma Yemai na Jamhuriyar Nijar. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka, yanzu kuma ga maimaicin shirin Duniya Amurka. Tun bayan da ya kama mulki a watan farko na shekarar 2017, shugaban Amurka Donald Trump yake yawan amfani da kirarin labaran bogi ko na kanzon kurege, wato fake news a turance. An yi kiyasin kusan sau 180 shugaba Trump ya yi amfani da kalmomin fake news yayin da yake jawabi ko ake hira da shi ko kuma a lokutan da yake tsokaci, wato zuwa lokacin hada wannan shiri kenan. Lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin Amurkawa kan inganci ko akasin haka na kafafen yada labarai. Yau kan tasirin waɗannan kalmomi na fake news, wato labaran bogi ko na ƙarya da shugaba Trump yake yawan amfani da su, za mu tattauna a kai. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Tun bayan da ya karɓi mulki, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta kairuwa rana tsakaninsa da manyan kafafen yaɗa labarai da dama, inda yakan zarge su da yaɗa labaran ƙarya a kansa, wato fake news, kamar yadda ya saba faɗa da Turanci. Wannan lamari kuma, a cewar masu lura da al'amura, ya yi tasiri a kan ƙasashen da 'yan jarida ba sa samun walwalar gudanar da ayyukansu.
If you want to discover the source of the division in our country,
idan kana suka gane abin da haifar da rarrabuwar kaunin ƙasarmu, kada hangen ka ya wuce inda ake samar da labaran ƙarya, wato kafafen yaɗa labaran marasa gaskiya, waɗanda suke aiki domin neman suna maimakon su riƙa faɗan gaskiya.
To ba dai bakon abu bane, shugaba Trump ya cicciki duk wani labari da bai kwanta mai a rai ba. Ya yi amfani da kalma ko kuma kalmomin fake news, wato labaran ƙarya, zuwa ga abin da bai gaza sau 180 ba tun bayan da ya karɓi mulki a jawabansa da dama, ko idan ana hira da shi ko kuma idan zai yi tsokaci kan wani lamari. Hakan ya sa masu fashin baki a fannin masu fafutukar tabbatar da walwalar 'yan jarida suka ce wannan dabara tashi tana yin tasiri, a cewar Tom Rosenthal na cibiyar nazarin aikin jarida da ke nan Amurka.
He's very eager to have Twitter, mainstream news organization.
Shugaba Trump mutum ne mai shauƙin yin amfani da shafin sada zumunta na Twitter. Manyan kafafen yaɗa labarai sukan ɗauki saƙonninsa domin su yaɗa. Saboda haka idan ka kalli abin da kyau, yana amfani da su yana yaɗa manufofinsa ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labaran da ya tsana. Amma kuma nan da nan sai ka ga ya fusata da duk wani abu da ya gani a kafafen yaɗa labaran da yake
suka.
Lura da cewa shugaba Trump na neman ya ɓata musu suna, kafafen yaɗa labaran Amurka suka fara fitar da tallace-tallace kamar wanda gidan talabijin na CNN ya fitar domin kare kansa, inda ya wani talla da ke nuna Apple, wato tufa, yana mai cewa wannan tufa ne, amma wasu za su nanata muku cewa ayabace ayabace, amma kuma zahiri tufa ne. To sai dai wannan ikirari na fake news ko labaran ƙarya ko na bogi da Trump yake yin amfani da su ya sa wasu shugabanni masu mulkin kama karya a wasu sassan duniya suka fara kwaikwayonsa, inji Courtney Rush, wata 'yar jarida a Amurka.
We saw the term fake news being used in the Philippines, in Russia, in China, in Egypt.
Mun ga yadda ake amfani da waɗannan kalmomi na fake news, wato labaran bogi, a Philippines da Rasha da China da Masar domin murzanta kafafen yaɗa labarai da 'yan jarida. Mun kuma ga yadda China ke cewa to, Amurka ta fara gane abin da muke ta faɗa kan cewa kafafen yaɗa labaran suna da matsala. Amma kuma wannan ba abu ne da muke so mu gani yana faruwa a sassan duniya ba.
Ba da jimawa ba, an ga yadda shugaban kula da sashen rumbun adana bayanan China yake alakanta labaran bogi wajen kare dalilan da ya sa China ta zo ta ƙarshe a jerin ƙasashen da ke samun walwalar yin amfani da yanar gizo. Ren Xiaolin shi ne mataimakin ministan ma'aikatar kula da rumbun adana bayanan China.
Even countries like the United States and Europe.
Har kasashen irin su Amurka da yankin nahiyar Turai duk suna magana akan wannan batu na kafafen yaɗa labarai na zamani. Kan waɗannan labaran bogi da jita-jita da ke zama ruwan dare. Ta yaya zamu shawo kan wannan matsala? Wannan batu ne da ya shafe mu baki ɗaya.
How should we deal with this? We are all facing this together.
To a iya cewa amfani da waɗannan kalmomi na fake news ko kuma labaran bogi na yaduwa domin shugaban Syria Bashar al-Assad ya yi watsi da wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights, wacce ta rawaito cewa ana mutuwa a gidajen yarin sojoji, inda shugaba Assad ya kwatanta rahoton da cewa yanzu muna cikin wani zamani na labaran bogi ko kuma fake news. Baya ga haka, shugabannin ƙasashen da ake musu kallon suna mulkin kama karya da suka haɗa kamar da Thailand da na Cambodia da Prime Minister Malaysia duk sun yi magana kan labaran na bogi. Kai hasali ma a Singapore, ƙasar na duba yiwuwar ƙirƙiro wata doka a shekara mai zuwa wacce za ta riƙa hukunta masu yaɗa labaran bogi. Mago Ewen, 'yan jarida ce a ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa, wato Reporters Without Borders.
That has seemed to embolden those leaders in thinking that what they're doing.
Hakan kamar yana ƙara baiwa shugabanni wani ƙwarin gwiwa ne, inda suke tunanin za a lamunci abin da suke yi.
Shugaba Trump dai ya sha karɓar baƙuncin shugabannin da ake musu kallon masu mulkin kama karya ne. Baya ga haka, a kwanakin baya ya yabi shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, duk da cewa an saka Turkiyyar a matsayin ƙasa ta farko da aka fi garkama 'yan jarida a gidan yari a duk faɗin duniya. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Peter Helen da ya haɗa ainihin rahoton, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. A gaskiya, samun sunayen waɗanda suka rasu a cikin jerin sunayen da shugaba Buhari ya naɗa a waɗansu makamun gudanarwa na wasu hukumomin gwamnati ya nuna tsabagen rashin kula na gwamnatin Najeriya. Sai saƙon Buhari Yahaya Unguru Jahayobi, wanda ce haƙiƙa yawan gutsuri-tsoma da wasu 'yan Najeriya ke yi kan sabbin makamai da shugaba Buhari naɗa cikin hadda waɗanda suka mutu, hakan san bai dace ba, ya kamata a yi masa uzuri a matsayinsa na ɗan adam. Assalamu alaikum VOA Hausa. A kwana tashi shekara yau, gashi muna bankwana da wannan shekara ta 2017, kuma haƙiƙanin gaskiya mu al'ummar Najeriya, musamman ma al'ummar arewa maso gabashin Najeriya, ba za mu taɓa mantawa da wannan shekara ba, ganin irin ɓarkewar hare-hare da aka yi ta samu a rikice-rikicen ƙabilanci da na makiyaya da manoma. To yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun ce suna ƙara inganta matakan tsaro a dandalin Times Square a yau jajibirin sabuwar shekara domin kaucewa ayyukan ta'addanci da aka samu a birnin cikin 'yan kwanakin nan. Jami'an tsaron a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun harba hayaƙin nan mai sa ƙwalla a cocin Katolika da ke birnin Kinshasa, babban birnin ƙasar. Wani jami'in ƙasar Iran ya ce ba laifin kowa ba ne illa na wasu wakilan ƙasan waje da ya sa aka harbe wasu mutane biyu daga cikin masu zanga-zanga lokacin da ake gudanar da zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a jihar Asabar. Muƙaddashin gwamnan jihar da aka gudanar da wannan zanga-zangar, Habibullah Kojestopo, shi ne ya ce jami'an tsaro da yan sanda ba su yi harbi ba.
Masu sauraro, wannan shi ne shirinmu na ƙarshe a yau a kuma wannan shekara ta 2017. Da fatan za ku kasance tare da mu gobe da safe idan Allah ya kaimu da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. A madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Chiyoba Hiro da Yodone da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, sai kuma injinanmu Al Santos, Mahmud Lalo ke cewa da fatan za a yi bukukuwan sabon shekara cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.